demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya taka tsarin mulkin ƙasa ne da yana da kansa ministan harkokin mai lauya Olisa Agbakuba yace eh kuma abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin wasu jaridun Najeriya suka buga labarin cewa tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya Olisa Agbakuba ya kai karar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gaban wata babbar kotun kasar yana neman kotun ta fassara masa matsayin shugaban a tsarin mulki kuma ko yana da hurumin rike mukamin minista wadda a fahimtar Olisan ba shi da wannan iko. Mr. Agbakuba ya ce sashi na 138 ya haramta shugaban kasa rike wani mukami da za a iya biyan shi albashi ko rike wani mukami a majalisar zattaswa domin haka babu dama ya rike mukamin ministan mai. Kan haka ne na tuntubi masanin shari'a barista Modibo Bakari domin jin abin da sashi na 138 tsarin mulkin Najeriya ya faɗa dangane da haka.
Tsarin mulkin Najeriya a sashi na 138 yana nuna cewa shugaban kasa shi yake da iko na zantarwa wato ta fannin executive wanda aka yi taranisa a sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. To a wannan shugaban kasa wanda aka kafa ofishin sa gargacin sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya shi yake da iko gabaki daya dungurungu wanda yake iko sa ne yake rarraba ma ministoci waɗanda aka kafa ofishin su a gargacin wannan sashi na 138.
To idan haka ne
shine yake ba minista aikin da ya dace da kuma aikin da ya cancanta a lokacin da ya ga dama.
To idan haka ne menene Mr. Agbakuba ya dogara da shi na cewa wannan sashi na 138 ya haramta wa shugaban rike kowane mukami banda mukamin sa watakila na ofishin shugaban kasa?
Yana dogarowa ne ina ji akan sashi na 147 karamin sashi na 2 wanda yake nuna shugaban kasa ba zai karbi wani aikin albashi a sa'ilin da yake kan karagal mulki a wa'adin sa na shugaban kasa ko kuma ba zai hada wani mukami da mukamin sa wanda ake kira executive office. To amma tsarin mulkin Najeriya yana da wani abu, ba za ka dauki sashi daya ka ware shi a cikin sassa gabaki daya ba sai in sashin zai iya wadatar da bukatar da ake nema a lokacin. Amma in ba haka ba, idan aka samu sashi daban-daban suka faɗi abubuwa daban-daban, dole sai a hada sassan gabaki ɗayan su sai a fassara su don a samu manufar da ake nema. Idan kuma ba a samu haka ba, to sai a nemi wanda za a rinjayar akan wani. Idan ba a samu ba, to sai a nemi mafita a wasu dokokin kasa. Idan ba a samu sai a jingina da dokokin gabaki ɗaya sai lokacin da aka samu mafita. To wannan na ɗaya kenan ta ɓangaren tsarin mulki. Don haka shugaba Buhari yana da wannan ikonsa da na rike mukami, sai dai kuskuren da aka samu shine bai kamata da ashe ya ayyana cewa shine minista na harkokin mai. To shine yake samun cewa wasu suke cewa dole da ya je wajen da majalisar tarayya ta ƙasa domin tantance shi kaman ko ainihin ministoci ne. To amma sun manta cewa waɗannan naɗa su yayi shi kuma ai zaɓe ne ba da aka rantsar da shi, dalilin zaɓe ne ya zo, kuma ƙuri'ar da su suke kadara suna wakiltan jama'a shi ƙuri'ar da ta kawo shi ma a bisa ga hasashe ko kuma alƙaluma na wanda suka sani hisabi, ai suna iya fin makuri an duk majalisar ma inda an tara su.
Ka dan tabocewa kaman akwai dan kuskure da akai, kuskuren cewa shine ayyana shi a matsayin minista shine kuskuren, kuma anan in muka la'akari da wannan bayani da kai, baka ganin cewa shi Olisa yana da gaskiya tun daga shugaban ya karbi mukami. Tunda ya karbi mukami kuma koda bai karban albashi, alama ce ta cewa yana rike da aiki banda ofishinsa na shugaban kasa.
Hadda ma mataimakinsa wanda ofishinsa gargacin sashi na 141 duka shi yake ba su aiki. To amma shi Olisa akwai wata damuwa da na daya dai wannan damuwar ko kuma wannan kuskuren da aka yi ba zai wato rusa abinda ake so a cimma wannan ba. Koda ya ayyana kansa a matsayinsa na ministan mai ko bai ayyana ba, yana da iko ya gudanar da wayannan ayyukan. Sa'annan akwai minista, ƙaramin minista a ƙarƙashin wannan ma'aikata. Sa'annan kuma ko da ma babu ɗin, babu ma bai ayyana ba yana iya yin aikin, to yana da zaɓi yanzu ma ya ce kawai to babu ma wannan ofishin minista ɗin magabaki ɗaya, kamar yadda shugaba Obasanjo ya taɓa yi a lokacin da yake kan mulki. Amma shi Olisa Kabuka inda yake samun artabu ba a wajen ko sahihin ko akasin tsarin mulkin Najeriya akan maganar sa ba. Shi inda yake samun damuwa, shi akwai wani abu da muke kira a doka, wato local standard, hurumi na tsaya, ko kuma a wani matsayi menene interest, ko kuma menene abinda zaka iya rasa, ko kuma abinda zaka iya samu fiye da wadansu ƴan Najeriya wanda suke kake matsayi da su.
Kana nufin a matsayina na dan kasa in naga abinda aka yi wanda nake gani ya saba tsarin mulki ba ne da hurumin in tafi kotu in nemi fassara ko kuma in ce kotu tai wani abu akai?
Yana iya yuwa idan kana da menene zaka rasa fiye da wayansu ƴan Najeriya, ko me zaka samu a sanadiyan wannan, ko me tasirin sa akan ka ko akasin sa akan ka fiye da wayansu ƴan kasa, to kana iya zuwa. Amma in ba zaka iya tabbatar da wannan ba, ko kana kuma wakilcin yawan jama'an da suka rinjaya a ƙasa a madadin su kake zuwa da kuma izinin su, to ba za a saurare ka ba. Domin akai haka, ai kowa na iya tinkarar kotuna, ba za ma mu samu hurufi wurin da za ko gurbin da za mu iya tsayawa ba a kotu. Ai
barista da yake muna magana mai, ba za ka rasa jin rikici da ke akwai tsakanin karamin minista a ma'aikatar man fetur da kuma director na NNPC wato Baru. Ba ka ganin watakila cewa akwai shugaban ƙasa yana minista bai da lokacin ma ya mai da hankali ainihin abin da ke faruwa a wurin, banda haka an naɗa babban jami'i mai kula da ma'aikata a ofishin shugaban ƙasa Abba Kyari yana cikin wakilan wannan ita hukuma ta NNPC, ga kuma ƙaramin minista wannan na daga cikin abin da suke kawo rudani a ma'aikatar ba?
Ai ba zai rabu da gudan ba, ko ya da shi tunda wa'adinsa na mulki kuma rantsuwar da ya kama ofis na daukar shine mai daukar nauyin abun da zai faru a ƙasa, musamman a gwamnatance. Daga ko ya ajiye wannan mukamin ko bai ajiye shi ba, ai ba zai rabu da gudan Najeriya ba sai lokacin da ya gama wa'adinsa lafiya.
To
da haka ajiye mukami ko rashin ajiye shi ma kaman wato za a cewa ma da yake an samu dambaruwa, in ya ajiye mukami kaman abdication ake kira of responsibility, wato ya gudu kenan, baya son ya tsaya ya warware matsala, kuma wanda alhali ko da ma baya da wannan mukamin ko baya ciki ma, idan rikima ta kaure irin wannan, dole ne shugaban kasa ya fito fili ya warware matsalar, domin shine aiki yana taya a kansa a bisa ga rantsuwar sa na ofis al'adar mulkin Najeriya.
Ganin zarge-zargen cin hanci da shawa tsakanin karamin minista da kuma shi group managing director ko kuma babban director na company NNPC na cin hanci da rashawa, ke sai kuma ake cewa shugaban ƙasan ya ce shi ƙaramin ministan da je su haɗa kai su yi aiki tare da wannan, ba tare da an ga ƴan Najeriya gaskiyar zarge-zarge na cuwa-cuwa da ake zargi tsakanin su jama'an biyu ba, rashin wannan maganan ba ka gani zai iya tauye yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaban yake ikirari shi yasa a gaba, kuma yana daga cikin dalilai da sa ƴan Najeriya suka zaɓe shi?
Eto ka san bincike idan ana yin sa a hukumance ba dole sai an bayyana jama'a ga binciken da ake ba, domin shi kansa tsarin bincike ma ai asirci a bincike shi da yake sa a shi maburin da ake so a bincike, ba bayyana wa jama'a gabaki daya muna bincike abu kaza ba.
To amma mun san shugaban ya kafa kwamiti na a bincike sakataren gwamnatinsa wadda aka dakatar daga bakin aiki Babacir, bayan ya dawo an mika masa wannan rahoto, yanzu kuma an tasan ma kusan wata biyu shiru kake ji dangane da wannan rahoto, har yasa waɗansu ke zargin cewa wannan
lalle akwai damuwa, rashin bayyana wannan sakamakon abu na korafi ne kwarai da gaske. To amma kuma kar ka manta doka ba ta ce ga wa'adi wanda shugaban kasa ya kamata ya dauki mataki akan irin wannan rahoto ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma har yanzu ba a ji labari an mai da su akan ofis nasu su suke gudanar da ayyukansu ba. Na uku ba a ce kuma rahoton nan ga a yanzu an ajiye shi ba za a yi amfani da shi ba. Don haka kuma na hudu an san cewa lokacin da aka yi wannan abun mutumin nan ya daɗe shi shugaban kasa baya kasa. To tunda baya kasa ya dawo kuma rahoton nan ba za a ce yana daga cikin wato priority list wanda ayyukan da za a fara kaddamar da su akan waɗansu ayyuka ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu ƴancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.